الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 8 ga watan sha'ban shekara ta 1439 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makkah zuwa madina wanda ya dace ma 24 ga watan 4 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna kitabu tauhid annabi huwa haqqun lahi ala al-abid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne wa laifi idan da tambayoyi suna iya gabata
na'am kuma wanda ya rulla cikin shi ya zai da azkar da zai a cikin wanda bai bai da abata Allah
to farko tun da wallahi zai sai ya yi bismillah abinda ake nihi kamar haka mutum bai tashi ambaton Allah ya kasance abin da ake zai rinka yi wannan shine kwata-kwata bai dacewa kamar yanzu misali addu'a ta shiga ban daki lokacin da zaka shiga in ka manta baka yi ba bayan ka shiga kafin ka tura tufafin ka kana iya yin wannan addu'a na'am a tafi a tafi shi tafi akwai lokacin da yake zama ibada shine kamar yanda aka shar'anta ga mace idan tana cikin sallah wani abu ya mai mata misali aka yi sallama ko kuma ya kasance misali yaro zai yi banna da abin da ya kama da haka tana nihin ta yi ishara a zuwa janye to sai ta yi tabi idan namiji ne sai dai ya yi tasbihi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda hadisin yana cikin sahihul bukhari an samu hayaniya da rashin zuttuwa tsakanin wasu sahabbai waɗanda suke zaune a Quba wanda ake kira su banu Amr ibn Auf manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu labarin rikicin da suke kai tsaye manzo Allah ya tashi daga nan birnin Madina ya ja wasu daga cikin sahabbansa ya tafi domin ya sasanta su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya sulhunta su bayan ya gama sulhunta su suka ce ba zai dawo ba sai ya dakata sun shirya masa abinci azan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dan jira aka shirya masa abinci bayan ya gama sannan ya dawo dawowar da yake tuni lokacin azzafar yayi kafin ya iso lokaci yayi sai ya yi Bilal Allah ya kara masa yadda ya fada ga Abu Bakar ya ce ya Abu Bakar ko za ka iya wucewa gaba kamar jama'a sallah Abu Bakar ya ce masa in ka bin izini Abu Bakar Allah ya kara masa yadda ya wuce gaba an fara sallah sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa sun iso. Jama'a da suka ga isowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ringa tafi. Abu Bakar ya ji tafi yayi yawa a bayansa sai waiwayo sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya iso. Manzon Allah sai ya masa isharar cewa ya tabbata abun sai ya ci gaba da sallah. Abu Bakar sai ya janyo da baya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya wuce gaba. Da aka gama sallah, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake faɗa ga Abu Bakar, sai ya ce, ya Abu Bakar, me yasa lokacin da na maka nunin cewa ka tabbata abunka ka ci gaba da sallah ka jayo da baya? Ya ce, ya Rasulullahi, ina wucewa gabanka. Sai waiwayo kuma ga su waɗannan jama'a, manzo Allah yake cewa duk wanda wani al'amari ya same shi yana cikin sallah, to iya abinda zai yi sai ya yi tasbihi. Shine sai manzo Allah yake innamat tasbihu lirijal wa tasbihu linisa. Kusan da cewa tasbihi abu ne wanda aka shar'anta ma maza, yace wa tasbihu linisa shi kuma tafi na mata ne, su aka shar'anta ma. Dan haka kenan a nan matsayin ibada ne, idan mace tana cikin sallah wani abu ya mai mata, misali aka yi sallama, to sai ta yi tabi ko abin da ya kama da haka. Amma in namiji ne, iya abin da zai yi sai ya yi tasbihi. Idan ya ce subhanallah, kenan ka yi sallama, yana sallah, in ya yi tasbihi to za ka iya fahimtar ga halin da yake ciki. Shine muka yi misali, yaro zai yi ɓanna, kai kuma kana cikin sallah, su kuma mutane ba su ankara ba, sai ka yi tasbihi. In ka yi tasbihi dole za su waiwayo, sai ka yi musu ishara, kenan abinda za su kauda su kauda. Idan mace ce sai ta yi tabi. To amma bayan haka, shi yin tabi akwai lokacin da yakan iya zamantowa haramun ne, kamar yadda al'ada ce ta Turawa. Yanzu misali, kamar abu ne wanda na gani, idan jirgi zai sauka, maimakon a yi godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a kan wannan ni'ima, sai ka ga an fashe da ihu ana tabi, wai ya sauka lafiya. To ta ina aka samu wannan? Ta hanyar makiyan Allah, kwaikwayinsu ne, koyi ne da su. Su kazo abin da yake banta da su, haramu ne musulmi ya kwaikwaye su. Kenan wani lokaci kuma yakan iya zamantowa halak, da kamar misali su mata da abin da ya kama da haka. Dan haka dai a takaice ba abu bane ba wanda yake na maza. Na'am. Kamar misali, ɗan yatsotsi idan suka buga a cikin tafin hannu, shi ne ai sauti yake fita. An gane ko duk ta yanda suka yi, in ma buga hannun ko kuma yatsotsi biyu idan aka buga a kan cikin tafin hannu, to sauti yakan fita. Kenan duk yanda aka yi dai babu bambanci. In aka ce a tasfiq shi ne taɓa hannuwa, kenan duk yanda za a yi dai ya zamanto sauti ya fita, wannan babu laifi a kan shi. Duk abin da za a iya kiran shi a tasfiq, ma'ana taɓi. To wannan bayani ya gabata. Daga hannu a wajen addu'a sunna ce tabbatatta, hadisi ne mutawatir. Amma shafawa a fuska, wannan kwata-kwata babu daidai da hadisi ɗaya wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda Sheikh Nasir Albani, Allah ya ji kansa, ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala a cikin littafin sa Irwaqul Khalil, lokacin da ya zo bayani akan wannan hadisi wanda yake bayani game da wato shi ne shafa fuska idan mutum ya yi addu'a. Wannan kwata-kwata hadisi ne ba ifi, bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama babi na farko wanda malam ya gina shi akan fadar Allah subhanahu wa ta'ala, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بيان يا شيخ كتاب التوحيد sai yace wa qaulullahi ta'ala wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Wanda wannan babi na farko yana tabbatar mana da wajibcin tauhidi, domin ayar da malam ya zo da ita a farkon baban, ayar da ta kunshi bayani game da hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da samar da wannan jinsi guda biyu, jinsi na aljan da jinsi na mutum, shine kadaita Allah a cikin ibada. Ita kuwa ibada abu ne sananne, ba ta inganta sai da tauhidi. Dole sai ka kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada, sannan ibada za ta inganta ta samu karbuwa. Duk wanda ke shirka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ko shekara dubu yana ibada, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai karbi ba daidai da misƙala zarra daga cikin wannan ibada. Don haka dai a dunkule shi wannan babi na farko, abinda yake tabbatar mana shine wajibcin tauhidi, cewa tauhidi abu ne wanda Allah ya wajabta mana, shine kadaita shi a cikin ibada. Yau za mu tashi kenan babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث إتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وآمرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه والترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. ما لم الله يجيك أنسنا فتاة. Wannan babi ne wanda ke bayani game da fadula ta tauhidi, wa ma yukaffiru minaz zunub, da abinda tauhidi ke kankare ma bawa wato na zunubai. Lafazin wa ma yukaffir anan wato akwai damir wanda yake almahzuf, shine ai wa ma yukaffiruhu minar zuno da abin da shi tauhidi ke kankare ma bawa wato na zunubai. Don haka kamar yadda muka yi bayani, shi babi na farko yana bayani game da hukuncin tauhidi, kenan neman sanin tauhidi wannan abu ne wanda yake wajibi, domin ibadar da Allah ya halicce mu saboda ita ba ta inganta sai da tauhidi. To don haka a nan babi na biyu sai malam ya yi game da wato fadala ta tauhidi da kuma irin abin da shi tauhidi yake kankare ma bawa wato na zunubai, wanda kankarar zunubai wanda fa'ida ce daga cikin fa'idodin tauhidi. Kenan wannan zai iya kwadaitar da bawa ya ingiza shi zuwa ya bada lokacinsa domin ya fahimci menene ake nihi da tauhidi, ya samu irin sakamakon da ake samu a kansa. Shi ne malam ya zo mana da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul an'am: allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amru wa hum muhtadun. Wanda farkon ayar wata tattaunawa ce aka samu tsakanin annabi Ibrahim alayhi salam wato da mutanansa, domin ya tabbatar musu da cewa duk abubuwan da suke bauta ma koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ba su cancanta ba a bauta musu, domin sun yi jidali ne, sun yi jayayya da annabi Ibrahim alayhi salam har aka kai lokacin da shi annabi Ibrahim alayhi salam ya kai su makura, ya kai su bango. Shine Ubangiji ta'ala yake kissanta mana a can cikin suratul an'am, yake cewa wa hajjahu qaumu qala atuhajjunni fillahi wa qad hadani wa la akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha Allahu rabbi shay'a wasi'a rabbi kulli shay'in ilma afala tatadhakkarun وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبنجي تعالى يتي وحاجه قوم واتو إبراهيم عليه السلام jama'arsa sun yi jayayya da shi, sun jayaja domin ya nuna musu cewa duk wani abin da suke bauta ma koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala shirme ne, wannan ibada inda suke dora ta bai cancanta ba. A lokacin nan sai ya ce qala atuhajjuni fillahi, yace yanzu kun yi jayayya da ni fillahi game da kadaitar Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan duk dalilai sun bayyana. Wa qad hadan alhadi, shine Ubangijin da ya shiryar da ni zuwa wannan tafarki. Sai yake cewa wala akhafu ma tushrikuna bihi, yace aini ba na tsoron fa duk abin da kuke hada bautar Allah da shi, kuna mun kashe da barazana game da gumakanku cewa wai in har ban dina ba za su iya hallakar da ni. Yace wala akhafu ma tushriku bihi illa an yasha rabbi shay'a, yace ni, yace bana tsoron duk wani abu da kuke hada bautar Ubangiji na da shi, illa an yasha rabbi shay'a, ba abin da zai same ni sai abin da Ubangiji na subhanahu wa ta'ala ya so ya kaddara. Wannan daman sunna ce ta mushrikai yi ma muminai barazana, wato wai da gumakansu cewa za su iya hallakar da mutum ko su haukatar da shi, kamar yadda suka ma farkon manzanni annabi Nuhu alaihi salam irin wannan barazana. Haka Ubangiji ta'ala ya kissanta mana watulu alaihim naba a Nuhin idha qala li qaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi fa ala llahi tawakkalt فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنذروا. haka annabi Hud alaihi salam suka masa wannan barazana qalu ya Hud qad jadaltana fa aktharta jidalana fa atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. An gane ku? Ko kuma a can da suka ce ya Hud ma ji ita na bi bayyana wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin inna Hud illa taraka ba'du alihatina bi su qala inni ushhidu Allah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikuna min duni fa kiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Shi wancan ya salihu ne kada jadalta na fa akasarta jidalana fa atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Cha suka yi ya Hud ma ji ita na bi bayyana, suka ce ya kai Hud baka zo mana ba bi bayyana da wata hujja mai gamsarwa, don haka wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik, suka ce mu ba masu daina bautar gumakanmu bane a sababin fadarka cewa malakum min ilahin ghayru, yace suka ce ba za mu daina bautar gumakanmu ba. Wa ma nahnu laka bi mu'minin, bugu da kare kuma mu ba masu gaskata ka bane a matsayin manzo, suka ce inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu, ba komai muke ji maka tsoro kar aje wani daga cikin gumakanmu ya fusata ya bujuro maka da wata mugunta ya halakar da kai ko ya haukatar da kai. Qala sai annabi Hud yace musu inni ushhidullah, yace ni ina tabbatar ma ubangijin da ya aiko ni da gaskiya. Washhadu yace kuma ku shaida, yace anni bari umin ma tushriku ne min duni, ba ni ba duk abin da kuke hada bautar Allah da shi, nayi bara'a da ku, nayi bara'a da gumakanku, baki duni jami'an kuma la tunzirun, yace gaba ɗayan ku ku kulla mun makaru ku halakar da ni, kar ku saurara mun daidai da kyautawar ido. Yace inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum, ni na dogara ga Allah ubangiji na ubangijinku, ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha, domin babu wani abu wanda ke tafiya a ban ƙasa face mu kwalkwatar kansa a hannun Allah subhanahu wa ta'ala take, shi yake tuka kowa da komai. Sai yace inna rabbi ala siratin mustaqim, lalle ubangiji na kan tafarki wanda yake madidici, tafarkin da yake dai dora bayansa. To dan haka shine annabi Ibrahim alaihi salam yace wa kai yake cewa wala akafu ma tushriku nabihi, yace wallahi ni bana tsoron duk wani abin da kuke hada bautar Allah da shi, kuma kanku bana tsoron su, illa an ya sha rabbi shay'a, ba abin da zai same ni sai abin da ubangiji na subhanahu wataala ya so ya kaddara. Wasi rabbi kulli shay'in ilma, yace ubangiji na ku yayi wuce komai ga sani, babu abin da ke boyuwa gare shi. Afala tatazakkarun, yace yanzu ba za ku wa'azutu ku daina bautar wani Allah subhanahu wataala. Sai yace wa kaifa akhafu ma ashraktu, ta yaya zan ji tsoron abinda kuka hada ba kuke hada bautar Allah da shi. Wala takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi sulbana, alhali ku ba ku tsoron abinda kuke hada bautar Allah da shi, abinda Allah bai saukar da wata hujja game da bauta masa. Kina in har ma ji tsoron ku, ya kamata a ce a farko ku ji tsoron Allah, domin kun hada bautarsa da abin da bai dace ba. Shine yace wala takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sulbana, sai yace fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn, wace jama'a ce daga cikin jama'un nan guda biyu masu tauhidi da mushrikai, wace jama'a ce ahaqqu bil amn, mafi cancanta game da samun aminci a nan duniya da makoma lahira. Dunyan al-alif wallam anan na al-amn li bayanil jins, aminci a nan duniya sannan kuma da aminci a gobe kiyama. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn, wace jama'ar ce ku ne ku mu ahaqqu bil amn, mafi cancanta game da samun aminci a nan duniya da makoma lahira. In kuntum ta'lamuna, in har kun kasance kun san da haka, ku fada mana. Ubangiji ta'ala ya ba su amsa yace allazina amanu, waɗanda suka fi cancanta game da samun aminci a duniya da makomar su lahira, allazina amanu su ne waɗanda suka kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada walam yalbisu imanahum bi zulmi kuma basu gaudaya wato tauhidin su da zalunci me ake ni da zalunci shine shirka sai ya ce ulaika lahumul amn wadannan sune suka cancanci aminci a nan duniya da makoma lahira wa hum muhtadun kuma sune shiryayyu a nan duniya ubangiji ta'ala ya shiryar da su zuwa tabarki madidici shine ta hanyar ilimi da aiki kuma sannan sune shiryayyu a gobe kiyama wanda ubangiji subhanahu wata'ala zai saita su akan hanyar da wato akan hanyar da za ta kai su gidan aljanna to dan haka ita wannan aya tana daga cikin ayoyin alqur'ani waɗanda suke masu bayani game da fadala ta tauhidi wanda ita wannan aya kana iya sanya ta a layi na farko domin anan ubangiji ta'ala ya bayyana mana duk waɗanda suke buƙatar nutsuwa da kwanciyar hankali a nan duniya kuma da dacewa da gidan aljanna to hanya ce ɗaya-ɗaya shine wato tabbatar da tauhidi kamar yadda ya ce allazina amanu su ne waɗanda suka yi imani me ake nihi da imani a nan shine suka kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada sai ya ce walam yalbisu imanahum bi zulmi ba su gauraya wato imaninsu da zalunci me ake nihi da imanahum tauhidahum ba su gauraya tauhidinsu wato da zalunci shine shirka hada bautar Allah da wani tare da cewa lokacin da ita wannan aya ta sauka abin ya girmama akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tayar da hankulansu suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi wata aya ta sauka abin ya girmama akan mu suka ce ayyuna lam yuzlim nafsa suka ce ya manzon Allah a cikin mu wane ne bai zalunci kansa ba wane ne bai zalunci kansa ba Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace musu laysa al'amru kama tadhunnun yace al'amarin ba kamar yanda kuke zato bane ba kamar yanda kuke zato bane Manzon Allah yace musu shin ba ku ji ba fadar wato bawan Allah shine salihin bawa Luqman alaihi salam lokacin da yake ma ɗansa galgadi yana cewa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim yana cewa ya kai ɗana karka hada bautar Allah da wani domin shirka wato zalunci ne wanda yake mai girma Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana musu abinda ake nihi da zalunci a wannan aya shine shirka don haka duk wanda ya mutu baya shirka to ya cancanci wato aminci a makoma lahira kamar yadda zamu iske hadisi wanda yake wato malam ya shigo da shi a cikin wannan babu kenan aminci na farko a nan duniya duk wata kwanciyar hankali da duk wani nutsuwa to yana karkashin tabbatar da tauhidi matukar za a kadaita Allah subhanahu wata'ala a cikin ibada a nisanci hada bautarsa da wani to jama'a za ta samu kwanciyar hankali da nutsuwa ta kowane bangare tattalin arziki zai bunƙasa sannan duk wannan da kwanciyar hankali da dukkan wasu abubuwa waɗanda suke na jin daɗin rayuwa ubangiji subhanahu wa ta'ala zai hayyaa ma bayansa matukar sun tabbatar da tauhidi shine yace allazina amanu su ne waɗanda suka yi imani da ubangijinsu kenan suka kadaita shi a cikin ibada walam yalbisu imanahum bi zulmi ba su gauraya wato imaninsu da zalunci kenan ba su gauraya tauhidinsu da shirka yace ulaika lahumul amn waɗannan sune suka cancanci aminci a nan duniya da makoma su lahira wa hum muhtadun kuma sune shiryayyu zuwa duk abin da suke so kenan a nan duniya ubangiji ta'ala zai shiryar da su zuwa ilimi mai amfarki madidici ta hanyar kenan ilimi da aiki sannan a lahira kuma ubangiji subhanahu wata'ala zai shiryar da su zuwa aljanna Allah ya sanya mu a cikin su kenan dan haka a takaice wannan na nuna mana kenan babban zalunci dai shine hada bautar Allah da wani wanda babu wani zalunci sama da shi kamar yadda hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bayanin cewa zalunci kala uku ne. Akwai zaluncin da Ubangiji subhanahu wata'ala baya yafi ba, akwai zaluncin da Ubangiji ta'ala yakan yafi ma bawansa, kuma akwai zaluncin da Ubangiji subhanahu wata'ala baya bari. Zaluncin da bawa in ya samu Ubangiji subhanahu wata'ala da shi wanda kwata-kwata Ubangiji ta'ala ba zai yafi masa ba shine shirka. Duk wanda ya mutu yana shirka, Ubangiji ta'ala ya yi alkawalin ba zai gafarta masa ba, kamar yadda ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sannan kuma makomarsa ita ce wuta, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Zaluncin da Allah yakan iya yafe ma bawa shine ayyuka waɗanda suke na saƙo, in ma aikata abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta aikatawa, ko kuma tuzartar da abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabta ma bawa, kenan abinda ya shafi tsakanin bawa da Ubangijinsa, to wannan Allah yana iya yafe ma bawa. Na uku wanda Allah baya bari, zaluncin da ya kasance tsakanin bayi junansu da juna. Duk wanda ka zalunta in ma a dukiyarsa ko a karan kansa ko a mutuncinsa, to Ubangiji ta'ala ba zai bari ba, duk wani mai haƙƙi sai ya bashi haƙƙinsa. Don haka dai a takaice, shirka zalunci ne domin tauye haƙƙi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan malam sai ya zo da hadisin Ubada ibn Samit, Allah ya kara masa yadda ke faɗa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya shaida ya tabbatar babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya illallah, face Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccin kowa da komai, wahdahu la sharika la, cewa shi kadai yake ba shi da wani abokin tarayya a cikin zatinsa ko a cikin wato sifofinsa da sunayensa, hakanan a cikin ayyukansa, ko kuma ka ce la sharika lahu, ba shi da abokin tarayya a cikin zatinsa ko a cikin rububiyya ko a cikin uluhiyya ko a cikin al-asma' wa sifat. Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya, kamar yadda ya ce wa qulil hamdulillahi allazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk. Lafazin shahida an ciro shi ne daga ash-shahada, ita kuwa ash-shahada bata tabbata sai ya kasance ta hanya uku. Hanya ta farko harshe ya faɗa, abu na biyu zuciya ta kudirci, na uku kuma gabbai su aikata. An gane ku? Idan harshe ya faɗa, to dole ne zuciya ta kudirce abinda harshen ya faɗa. Sannan abu na uku kuma gabbai, wato su aikata abinda mutum ya furta da harshensa na wannan kalimatu la ilaha illallah. To ta wannan hanya ce kenan shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wato take tabbata. Shi ne ya ce man shahida an la ilaha illallah, duk wanda ya shaida ya tabbatar babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Allah, kenan tun daga harshensa har izuwa zuciyarsa, kuma haka gabbansa wato suka aikata abinda ita wannan kalimatu shahada ta bunsa, kenan wannan ya tabbatar da kalimatu tauhid. Don haka su munafikai da yake shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah tasu ta takaita ne akan harshe, bata isa zuciya ba. Ubangiji subhanahu wata'ala ya karyatar da su game da imaninsu. Idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka da rasulullah wallahu ya'lamu innaka darrasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Fadarsu da suka ce nashhadu innaka darrasulullah, mun shaida mun tabbatar da cewa lalle kai manzo ne na Allah. Sai ya ce wallahu ya'lamu innaka darrasul, Ubangijin da ya aiko ka na sanin lalle kai manzansa ne. Sai ya ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun, Ubangiji ta'ala na shaidawa na tabbatarwa lalle munafikai magaryata ne kenan game da fadar su da suka ce innaka la rasulullah dan haka a cikin suratul baqara ubangiji ta'ala ke fada wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumini يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون شيني عنان يتشي من شهد دوان دي شهد كينان يفتا ده حلش كما يتبتر يقدر جيد زوجيا سنن كما قبان سسك عيكتا شيني يتشي من شهد الله إله إلا الله دوان دي شهد باب أبن بوتابسا چنچنتا دقزكيا فاتشي الله wahdahu la sharika la shi kadai yake bashi da abokin tarayya a cikin rububiyya ko a cikin uluhiyya ko a cikin al-asma' wa sifat wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ya tabbatar da cewa annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam abduhu bawani na allah wa rasuluhu kuma manzansa ne waɗannan sifofi guda biyu babu wata sifa sama da su sifa ta ubudiyya da risala ubangiji subhanahu wata'ala ya hada ma manzansa subhanahu wata'ala wato waɗannan sifofi bawa ne na Allah kuma manzansa ne don haka kasancewar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi so a yi masa laƙabi da wannan kalima a ce masa abdullahi wa rasulu a hadisin da yake cewa la tadruni kama adratin nasara ibn maryam kar ku ce gona da iri da ni a wajen yabo ku kai ni matsayin da Allah bai kai ni ba kamar yanda ƴan mushan suka wuce gona da iri da Isa dan Maryam wanda Allah yace inna ma ana abd kusan da cewa ni matsayi na bawa ne ku qulu abdullahi wa rasulu ku ce da ni bawan Allah manzon sa dan haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya siffanta manzansa da wannan sifa ta ubudiyya a matsayi wanda yake na daukaka na daraja kamar yanda a bangaren saukar da wahayi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambace shi da cewa bawansa ne kamar yanda yake fada a can wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin haka yace alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja haka yace kuma tabarakal ladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamina nadhira haka yace huwa allazi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinati liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa inna allaha bikum laraufur rahim sannan haka a bangare wanda yake na Isra'i ubangiji ta'ala ya faɗa subhanallazi asra bi abdihi layla min almasjidil harami ila almasjidil aqsa allazi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir haka ubangiji ta'ala ya koma faɗa a makami wanda yake na da'awa kamar yanda yake wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa ya kuro waɗannan ayoyi a cikin littafinsa mai suna Al-Ubudiyya wanda dukkan wannan wata martaba ce wanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya kai manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam shi ne yace wa anna Muhammadan abduhu lalle annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam bawa ne na Allah Subhanahu wa Ta'ala kenan tunda matsayin shi bawa ne kenan duk wani abu wanda yake na kasaisul rububiyya to baye da shi ba nashi bane ba kenan matsayin shi bawa ne na Ubangiji subhanahu wata'ala wanda kasancewar duk wani abu wanda ke samun bayin Allah subhanahu wata'ala yakan samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rashin lafiya yana zuwa kasuwa yana ci yana sha da sauran abubuwa waɗanda suke wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya hukunta ma bayinsa iya abu daya daya ne Ubangiji ta'ala ya nisanta shi da shi ya kare shi shine duk wani abu wanda zai saukar da darajar shi abubuwa waɗanda suke na wato munanan dabi'u to annabawan Allah da manzanni Ubangiji ta'ala ya kare su duk wani abu da zai taba mutuncin su da darajar su to ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su tsaro da kariya. Amma duk wani abu wanda yake da mutuntaka, to ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara musu yanda yake samu kowa, haka yana samu annabawan Allah subhanahu wata'ala da manzanni. Shine yace abduhu, bawa ne na Allah, wa rasuluhu, kuma manzon sa. Wannan martaba ita ce martabar da babu wata martaba sama da ita, kenan ar-risala, manzanci. Sai yace wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, lalle annabi Isa alaihi salam wato bawa ne na Allah, wa rasuluhu, manzon sa. An gane ku? Kenan anan martani ne ubangiji subhanahu wata'ala yake, wato wannan martani ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mayarwa akan waɗannan jama'u guda biyu, kenan jama'a ta Yahudawa da ƴan Musha. Da yace wa anna Isa abdullahi, dan dai annabi Isa wato bawa ne na Allah. Kaga su ƴan Mushan sun wuce gona da iri game da annabi Isa, sun kai shi matsayin da bai kai ba, domin kasancewar sun ba shi matsayi wanda yake na ilahiya. Sun ce annabi Isa Allah ne, wasu kuma sun jingina shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa a matsayin ɗa, suka jingina shi zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ta'ala ya karyatar da su, ya ce mal masihu ibnu maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani ta'am unzur kayfa nusarrifu lahum al-ayat unzur kayfa nubayyinu lahum al-ayat thumma unzur anna yufaku. Ubangiji ta'ala ya ce mal masihu ibnu maryama illa rasulun, wato Isa dan Maryam wato bai zamanto ba face manzuri daga cikin manzanni. Kada khalat min qablihi rusul, ubangiji ta'ala yace tuntuni manzanni sun gabace shi. Sai yace wa ummuhu siddiqa, mahaifiyarsa wato mai matukar gaskiya ce. Kamar yadda ubangiji ta'ala yace wa kanat min as-sadiqi, can da yace wa maryama ibnata imran allati ahsanat farjaha fa nafaqna fiha fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitin ash-shahid wa saddaqat bi kalimati rabbiha. Dan haka ubangiji ta'ala yace wa ummuhu siddiqa, wato mahaifiyarsa wato mai matukar gaskiya ce. Ubangiji ta'ala sai yace kana ya akulani ta'am, da shi da mahaifiyar ta shi gaba ɗaya suna cin abinci. To wanda yake cin abinci ya cancanta a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada? Bai cancanta ba. Wanda yake cancanta a sarrafa masa ibada shine ubangiji, wanda yake mawadaci, wanda baya ci baya sha, wa huwa yud'imu wa la yuta. To dan haka anan yace abdullahi, annabi Isa bawa ne na Allah. Kenan ba kamar yanda ƴan mushin suke fada, suke cewa dan Allah ne, wasu su ce Allah ne, kamar yadda ubangiji ta'ala ya kafirtar da su akan haka, da kada kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam, da fadasta da kada kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Sannan sai ya ce wa rasuluhu, manzon sa ne. Wannan kuma martani ne akan yahudawa, domin yahudawa Allah ya la'ance su sun tafi akan cewa annabi Isa dan zina ne, kuma mahaifiyarsa Maryam suka ce mazinaciya ce. Dan haka ubangiji ta'ala ya karyatar da su, ya ce wa rasuluhu, wato a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya maida musu martani, ya ce wa rasuluhu, manzansa ne, manzansa ne. Kenan annabi Isa ba dan zina ba ne, manzo ne daga cikin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi kuma manzanci ba kowa ba Allah yake ba, sai wanda Allah ya zaba. Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Dan haka kuma mahaifiyarsa wato ba mazinaciya ba ce. Dan haka ubangiji subhanahu wata'ala ya wanke annabi Isa alaihi salam game da abinda suke ya wanke bai wasa Maryam alaihi salam game da abinda suke tuhumar ta da shi a cikin suratu Maryam. Shine yace wa anna Isa abdullahi, wa rasuluhu bawa ne na Allah kuma manzansa ne sai yace wa kalimatuhu sannan ya tabbatar da cewa annabi Isa kalima ce ta Allah alqaha ila maryam wanda ya fuskantar da wannan kalima zuwa baiwarsa maryam alaiha salam wa ruhum min kuma Isa rai ne daga cikin rayukan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci annabi Isa cewa kalima ce ta Allah kamar yanda Allah ya ambace shi da haka a cikin alqur'ani domin an samar da shi ne ta hanyar kalima ta kun fa yakun kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa inna masala Isa inda Allahi kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fa yakun don haka ake ambatan shi da cewa kalima ta Ubangiji kamar yanda yace ismuhu al-masihu Isa ibn Maryama wajihan fi dunya wal akhirah shine yace wa kalimatuhu kalima ce ta Ubangiji alqaha wanda ya jefa wannan kalima ya fuskantar da ita ila Maryam zuwa ga Maryam alaiha salam Ubangiji ta'ala ya samar da annabi Isa da wannan kalima ta kun fa yaku lokacin da ya turo mala'ika ya yi busa ga Maryam alaiha salam kai tsaye ta ɗau ciki sai ya ce wa ruhun min kuma rai ne wato daga cikin rayukan da Allah ya halitta kenan wannan Ubangiji ta'ala ya jingina rai na annabi Isa zuwa gare shi ba don komai ba don ya nuna mana daraja ta annabi Isa alaihi salam kamar yanda can ya faɗa ga annabi Adam alaihi salam fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qa'udahu sajidin wanda shi rai halitta ce daga cikin halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala to Allah ya jingina ran annabi Isa zuwa gare shi ba don cewa annabi Isa wani yanki ne daga zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala a'a ya danganta ran annabi Isa zuwa gare shi domin ya nuna mana darajar annabi Isa alaihi salam kamar yanda yake jingina abubuwa da dama zuwa gare shi domin ya nuna mana abubuwa ne masu daraja masu kima kamar yanda ya jingina Ka'aba zuwa gare shi da yace wa fahir baiti lil-qa'ifina wal-aqifina war-ruk'il sujud haka ya jingina wato taguwar annabi salih zuwa gare shi fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wasquyaha to haka da yace wa ruhum minhu wato rai ne daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana daga cikin rayukan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ba dan shi Isa wani bangare ne daga zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yanda su yan mushin suke da awar haka dan haka suke cewa dan sai yace wal jannata haqqun sanan ya tabbatar da cewa aljanna wato gaskiya ce wan nara haqqun kuma ya tabbatar da cewa ita ma wuta gaskiya ce shi imani da wuta da aljanna baya inganta sai ta hanyar al'amura guda uku al'amari na farko shine yin imani game da wato cewa wuta da aljanna a yanzu ma akwai su tuntunin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicce su sannan abu na biyu mutum ya yi imani da wuta da aljanna wato har abada ba sa karewa an gane ku mutum ya yi imani da cewa wuta da aljanna har abada ba sa karewa sannan abu na uku wato ya yi imani da cewa ita aljanna gida ce wadda take na karamci wanda Allah ya tanada ma muminai kamar yanda ita kuma wuta gida ne wanda yake na kaskanci wanda Allah ya tanada ma kafirai to sai in mutum ya kudirce waɗannan al'amura guda uku sannan imanin shi da wuta da aljanna wato zai tabbata kamar yanda dalilai sun tabbatar da cewa wuta da aljanna a yanzu ma akwai su tuntuni Allah ya halicce su kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da Allah ya nuna masa wuta da aljanna kamar yanda hadisi yake cikin sahihul bukhari a sallah ta kisbewar rana ana cikin sallar sahabbai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja da baya a furgice zuwa jimawa sai suka ga kuma yayi gaba yana mulmushi ana gama sallah suka tambaye shi suka ce ya rasulullah mun ga wani abu sabanin yanda muka sani mun ga ka janyo baya da maza a furgice kuma zuwa jimawa muka ga kai gaba kana mulmushi har ma ka dan meka hannunka kana famar ciro wani abu me ya faru bazan Allah yake cewa a wannan matsayi nawa da na tsaya yace ubangiji na ya nuna mun wuta da aljanna ja baya da kuka ga nayi da maza maza Allah yace wuta ce Allah ya nuna mun ban taba ganin wani abun gani mai muni wanda yake mafi furgita suwa mafi tada hankali wato sama da wuta da Allah ya nuna yace gaba da kuka ga nayi ina murmushi yace aljanna ce Allah ya nuna mun hannu da kuka ga nayi maza Allah yace ban taba ganin wani abun gani wanda yake mafi kayatarwa mafi kyawu sama da aljanna da Allah ya nuna mun hannu da kuka ga nayi maza Allah yace nayi famar na ciro nonon itaciya daga cikin itacen aljanna maza Allah yace inda Allah ya bani dama na ciro yace da har duniya ta tashi yace wannan ƴaƴan itace ba zai kare ba shi za ku ringa ci to kaga wannan nassi ne a bayyane wanda ke nuna wuta da aljanna a yanzu ma akwai su sabani ga mu'tazila da wasu su waɗanda sun tafi akan cewa a yanzu ba wuta ba aljanna sai a ranar kiyama ne Allah zai halicce su suka ce ana ai a hankalce bai dace ba a ce ka gina gida ka gama komai sai ka sanya dan makulli ka kulle ka ce sai bayan shekara 100 zaka shiga gida saboda su suna amfani ne da hankalinsu suna kiyasta ayyuka na Ubangiji subhanahu wataala da hankalinsu dan haka suke gabatar da hankali akan nasu shi kuma kasancewar wuta da aljanna nasi na alqur'ani ya tabbatar da cewa a yanzu ma akwai su da daga cikin su fadar Allah subhanahu wataala wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardu has samawati wal ard wa iddat lil muttaqin ash-shahid wa iddat lil muttaqin tuntun wannan aljanna ubangiji ta'ala yace an tanade ta ga masu takawa haka dangane da wuta yace fattakun naral lati wa quduha an-nasu wal hijara wa iddat lil kafirin to haka ita wuta bata karewa har abada haka ita ma aljanna bata karewa har abada to shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal jannatu haqqun wato ya tabbatar da cewa aljanna gaskiya ce wan nar haqqun ita ma wuta gaskiya ce wanda Allah yace adakalakullahu aljannata ala ma kana min al'amal ubangiji ta'ala zai shigar da shi aljanna ala ma kana min al'amal akan abin da ya kasance wato na aiki ma'ana komun kankantar aikin sa na ibada in dai ya tabbatar da wannan kalimatul shahada to zai shiga aljanna komun kankantar aikin sa ko kuma alama kana min al'amal komun yawan aiki komun aikin sa kenan na zinubi in dai babu shirka a ciki to ubangiji ta'ala zai shigar da shi aljanna me yasa saboda duk wanda ya mutu akan tauhidi mutumin da ya mutu baya shirka duk girman aikin shi na sako baya haramta masa aljanna duk tsawon zaman da yayi a wuta a ƙarshe za a fitar da shi akan shi aljanna to shi ne annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace adkhalahullahu aljanna Allah zai shigar da shi aljanna alama kana min al'amal wato akan abin da ya kasance na aiki kenan komun kankantar ibadar sa in dai ya tsara tauhidi to makomar shi aljanna kuma alama kana min al'amal kenan akan abin da ya kasance na aiki komun laifin sa komun ayyuka na zanubai da ya aikata in dai babu shirka a ciki to ubangiji subhanahu wataala zai shigar da shi aljanna shine malam yace a karja wato al-Bukhari wa Muslim su suka fitar da wannan hadisi don haka wannan hadisi yana nuna mana fadala ta tauhidi duk wanda ya kiyaye tauhidi ko mun girman laifin sa ubangiji subhanahu wataala zai shigar da shi aljanna in dai babu shirka a ciki kuma ko mun kankantar ibadar shi in dai ya tabbatar da wannan kalimatu shahada to makomar shi ita ce aljanna sai yace wala kuma wato naga al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim riwaya fi hadisi itiban a cikin hadisin itiban ibn Malik Allah ya kara masa yadda a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna Allah harrama ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtagi bi zalika wajh Allah. Shi wannan sahabi Itban ibn Malik mutumin Madina ne, Allah ya kara masa yadda, ya kasance ya samu raunin gani, yana da dindimi zuwa masallaci yakan zame masa akwai wahala. To anan sai ya nemi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam